أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لهدي قومشا تكوس دوتا رمضان Hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1436 insha Allah ta'ala zamu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a wannan masallaci muna karatu a cikin suratul an'am mun fara karatu a ayata 158 58 na suratul an'am ita muka fara kuma muna cikin ta ita insha Allah ta'ala zamu sake karantawa a yau ma mu ci gaba da karatu cikin ta kafin nan ga tambayoyi wannan mai tambayan bayan yayi sallama da addu'a yace shin malam menene hukuncin niqabi ga mata hukuncin niqabi ga mata wasu sahabbai suna ganin wajibi ne lura da cewa Allah subhanahu wata'ala da yace wa qul lil mu'minati bayan yace qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum yace wa qul lil mu'minati yaghudduna min absarihinna wa yaghudduna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha shine suka ce ina ne ma zahara minha anan malamai suka yi sabani sahabbai Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma Aisha radiyallahu ta'ala anha da su sashin sahabbai suna ganin ma zahara minha shine setin kwayan ido guda ɗaya na bangaren hagu shine kawai mace za ta iya bari a buɗe amma duk fuskan ta za ta rufe shi sai ta bar setin ido guda ɗaya na bangaren hagu don ta ga hanya suka ce sosai amma za in dai za ta fita daga gidanta kenan balle in za ta shiga gurin da akwai maza dole sai ta sa niqabi wasu malamai kuma wasu daga cikin sabon kata za ta iya barin idanuwa guda biyu za ta bar idanuwa biyu a buɗe amma za ta rufe fuskanta gaba ɗaya idan ka duba ƙarƙashin wannan ayan abunan ka duba adwaul bayan fi izahil qur'an bil qur'an ya tattaro bayanan sahabbai da tabi'ai da manyan malamai magabata akan wannan amma sai dai sashin su kuma suka ce yawa suka kawo hujja kuma da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal mar'atu kulluha awra amma sashin malamai suka ce niqabi bai zama wajibi ba saboda Allah subhanahu wata'ala ya ce illa ma zahara minha su kuma illa ma zahara minha shine wajaha wa kaffaiha wato fiskanta da tafukanta za ta iya bari a buɗe in mace ta ga dama ba sai ta rufe fiskanta da niqabi ba lura da wannan ra'ayi wanda shi ma akwai sahabbai da tabi'ai a kansa to amma idan misali za su je inda akwai maza ne ko misali shiga kasuwa ko abuna guraren da akwai maza irin su jami'a gurin lecture akwai maza da mata da sauran zaka ga kusa da kusa ma ana zaune a cikin aji dole ya kama to nan abun da yake kanta shine rufe fuskanta wato wannan shi yafi aslam duk da cewa sashin malamai suka ce a ko ina kawai fuskanta ya halatta ta iya budewa amma hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha da take cewa mun kasance muna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin haji in maza suka zo maza sahabbai suka zo wulga kusa da mu to sai mu sake tare da cewa muna cikin ihrami sai mu sake wato jalbab niqabin mu sai ya rufe fuskar mu a cikin ihrami haramun ne mace ta sa niqabi in dai ta yi ihrami amma duk da suna cikin ihrami tace saboda dalilin maza sun zo to sukan sake shi amma ba sa daurewa amma ya sake shi ya rufe fuskansu tare da cewa matan sahabbai ne ko masu wucewa su ma sahabbai ne da ko matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan wasu suka ga cewa lalle kawai inda mace za ta shiga inda jama'a za su yi ta ganin ta ta sa niqabi shine za ka ga wasu sun dauki wannan fatawa din amma dai in ta bude bata sani kazi ba bata yi laifi ba akwai ina ne saboda hadisi ya tabbata akan haka wallahu ta'ala a'lam abuna wannan ne ma Sheikh Muhammad Nasir Deen ya wallafa littafi wanda ya yi raddul mufhim akan wanda suka ce wajibi ne dole koyarshi sai an sani kazi amma dai sani kazi shi yafi wallahu ta'ala a'lam sanai ce menene shubuha shubuha shine shubo da wani abu wanda zai rikitar domin da aka ce shubuha annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata gare shi cikin hadisi innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun duk abin da ka kasa gane gashi dai ya danyi kama da halal amma kuma kasa kasan sa kaman gashi nan dai haram to wannan shubuha kenan ko kuma shubuha mutun ya jefo wata magana a cikin addini wanda za ta samu kurudani kaman gaskiya yake wala kuma kaman ba gaskiya ba ya fake da wani abu yana neman wani abu kaman misali mutun ya fake da laifin ko kuskuren wani sahabi yana so ya tabbatar ma da cewa sahabbai suna da kuskure abinda ba gane ba shine dukkan sahabbai ba masu mai bane suna iya kuskure suna iya daidai wannan ka'idar ka dauke ta to ne yana iya jefa ma shubuwa akan manya daga cikin sahabbai yace ah ba lokaci kaza ma su ne kaza lokaci kaza to ba mutane bane za su yi kuskure in ya tabbata sun yi haka to ana jefa wannan shubuwa din ga mutum dan ya samu matsala ya samu rikicewa a cikin abin da yake shine gaskiya gaskiya wato wannan shine shubuha abu mai rikitarwa wallahu ta'ala alam wannan kuma bayan yayi addu'a yace shi ya rubuto takardar har sau biyu bai ji ansansa ba sai ce don darajar wannan watan mai girma a ansa to kaga wannan kuskure ne inda za a zauna don darajar wannan wata kana suka kawo darajar wannan wata a hada shi da wani abu daban abin da ya kamata ka ce kana neman a taimaka a ansa saboda harka sai ta addini wanda kuma yake da dawainiya haka sannan in ka ga ba ansa tambayar mutum ba ana ganin wasu tambayoyin ansa su bai bukatan a yi shi a gaban jama'a saboda ga masu kyamaroyi nan sun sanwa gaba yawa suna yadawa mutane to cikin wanda za su gani ne akwai yara kanana wanda in sun ji magana ba su gane me muke nufi ba akwai dottijai tsofaffi wanda sun yi nisa in sun ji magana ba za su gane ba da ko ni abun sai muga cewa ba sai mun ansa wannan tambayan ba me tambayar inda ya damu zai samu malami ko a unguwarsu ko kuma wanda yake so ya ansa ko a gefe haka inda ta dame shi ba sai an zo an yayata ta cikin jama'a ba saboda karfin bambancin mutane wanda suke kallon abu wata tambayar ko zaka ga bata lokaci ne a zo a karanta ta gurin tambaya a gaban jama'a abu ne wanda tun a kawaidi ko wani abu in dai musulmi ne wanda yake yayi tambaya ya kamata a ce ya san wannan abu in ko bai sani ba ya kuma dame shi zai gaya wa mutane ai zai tambayi malamai ko da anguwansu sai za ka ce ga wasu tambayoyin ba a ansa su gaskiya yanzu misali tambayar taka da kace ka tambayo ba a ansa ba ka ji tambayar cewa ta yi menene hukuncin yana kuskure baki sai ya haɗe ruwa kuma ya sake kuskure baki ya haɗe ruwa har sau uku menene hukuncin azuminsa kaga wannan tambayar don ba ya za a zo ana karanta ta a irin wannan yanayi kaga dole a duba tambayar da za ta dace da abun da ya kamata a ansa sai za ka ga ba ansa irin waɗannan tambayoyi din ba yanzu misali mutum ya zo ya tambayi me matsayin azuminsa a garin kuskure baki ya haɗe ruwa ko ba sau ɗaya ba ya sake kuskure baki ya haɗe ruwa har sau uku to kaga wannan ita ce tambayar sai yasa ba a ansa ta ba insha Allah ta'ala in ka je ka samu malamin da yake anguwa wanda yake ko kamsu salawat limami a anguwa a nan masallaci ba sai ka kawo tambayan har nan ba cikin sauki zai bayyana ma ko kuma ka dauka wa'idi insha Allah ta'ala ka fara zuwa gurinsa da kun gama kuka shiga alari za ka ga wannan tambayan sai dai ka bada ansa insha Allah amma in za ka zo ka jingiru kawai mu ansa ta ala speaker ba za ka dauka wa'idi ba shi yasa ake tsallake irin wannan tambayan azuminka dai har sau uku kana haɗe ruwa azuminka ya ɓaci yawwa saboda dai kayi ta cewa lallai a ansa to azuminka ya ɓaci amma dai ƙarin bayani ka ɗauka wa'idi ka je gurin malami yawwa wallahi ta'ala alam wannan mai tambayar bayan ya yi sallama ya ce malam muna son ka yi abunan ka jawo hankalin iyayenmu mata akan yawan kallon fina-finan Hausa kullum kallon Hausa suke yi malam don Allah ka jawo mana hankulansu kuma kullum suna kallon ka to suna dan hada da kallon tasiri kenan suna dan nadawa da kallon tafsiri, sai dai kallon fina-finan Hausa ya fi rinjaye, a wannan hatsari ne. Lalle mata sun rusa tarbiyyansu, mafi yawa mata a cikin gidaje suna zaune a cikin ɗaki sai suka manta ni'imar da Allah ya musu. Mace zai ta kunna kallon batsa da raye-raye, ƴan mata da samari suna rawa, suna nuna jikinsu, suna motsa jikinsu, tana kallon wannan tana jin daɗi, hankalinta yana kwance. Ta manta cikin wannan ɗaki mai fenti ɗin da wutan lantarki da TV, tana cikin wannan za a ɗauke ta sa ta cikin kabari inda babu haske, babu komai, ta ta cikin turbaya. Lokacin da ta ji daɗi da wancan kallon, cikin ƙasar ƙiftawan ido Allah yana iya canja mata yanayi, a ɗauke ta daga wannan kallo zuwa inda ba za ta ga komai ba, a kai ta gurin da tsuntsotsi za su fito, sai aikin mutum shi ne zai fishe shi. Haƙiƙa mata su ji tsoron Allah cikin wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwatanta jin waƙa ta batsa, mutum ya bar kunnen sa ya ji da gangan, ko ya kunna da kansa, ba irin ka zo hulgawa abun ya same ka dole ba, a ya kunna da kansa a ɗaki bayan ni'imar da Allah ya yi masa, ya zauna yana sauraron batsa. In ka duba ƙarƙashin wa shu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, hatta Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ya kawo wannan bayani a can suratul shu'ara, ƙarƙashin wannan ya cewa mutum ya narka dalma ta zama ruwa ya diga a kunnensa, ya fi sauki abin da zai faru da shi ranar tashin alkiyama a lokacin da yake jin waƙan batsa. Waƙan batsa sauraron ta yana hana tasirin Qur'ani a zuciyar musulmi. Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala yana cewa hubbul kitabi wa hubbu alhani alghina fi qalbi 'abdi laysa yastami'ani, ya za ya ce waƙoƙi na yashe yashe da faɗin abubuwa su haɗu da son littafin Allah a zuciya guda ba su haɗuwa. Ya kamata lalle mata a ji tsoron Allah, kuma sannan yana kashe zuciya ne sauraron irin wannan waƙoƙi da ganin irin wannan ga kasa suna yin wa'azi a ko'ina. Ki sa kasar na bidiyo na wa'azi wanda za ki ji ana tuna miki lahira, ana tuna miki Allah, ana gaya miki abin da baki sani ba, ko kin sani kuma an tuna miki, wannan shi yafi alkhairi. Kuma sannan kin cika gurin da lada, kina sauraron wa'azi kina samun lada, kina sauraron abin da zai kare ki a addini kina samun lada, wannan shi yafi alkhairi. Lalle mata ƴaƴa da suke turo irin wa'innan tambayoyi suna jin tausayin yanayin da ake ciki, saboda bai kamata ba ku bata lokacin ku da irin wa'innan abubuwa. Muna jawo hankali a koma ga abin da zai zama alkhairi na sauraron addini, abunan alqur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam da malamai suke fadi dare da rana, wallahi ta'ala a'lam. Tambaya ta gaba, bayan yayi sallama yace da fatan, bayan yayi addu'a ta alkhairi yace, tambayar ka ita ce malam ya ake yin planning na musulunci, wato yana so ya san yadda ake kayyade iyalai na musulunci. Abinda muka karanta a cikin ayoyin suratul an'am, cikin ayoyin da muka gabata, Allah subhanahu wataala ya ce wala taqtulu auladakum min imlaq, muka gangara suratul isra'i Allah subhanahu wataala ya ce wala taqtulu auladakum khashiyata imlaq, wato Allah subhanahu wataala ya hana a zubar da ciki ko a kashe yaya don tsoron talauci. Min imlaqin, kar a yaka don in mutum din yana cikin talauci kamar yadda aka fassara, ko khashiyata imlaq ko mutum ya zubar da ciki don tsoron yana ga talauci zai fuskanto shi in yaya sun yi yawa. To wannan nassin alqur'ani yayi tsawa a kai, yaya kuma kake neman mu ma bayanin wani abu na planning a musulunci? Wannan likitoci su suke irin wannan bayanai in sun ga abun ya buƙaci a yi haka. Saboda haka sai ka samu likitoci, idan akwai buƙatar mace ta ɗau ciki saboda ko mahaifanta ya yi laushi kamar yadda suke faɗa, ko kuma mahaifanta yana buƙatar hutu, ko kuma wani yanayi, to akwai hikimomin da su suke yi kuma suke gaya wa waɗanda wannan abun ya shafa. Ba sai an zo an faɗa TV na ɗauka, bidiyo na ɗauka, a je a gaya wa yara ƙanana da ƴan mata da ba su yi aure ba, da maza wanda ba su yi aure ba, su san abin da yake hatsari ne a cikin rayuwa, wanda larura ce take kawo a yi shi. Saboda haka kai ka samu likitoci a asibiti da kai da matar, in wannan laruran ya shafe ta likitocin za su gaya maka, sannan kuma za su gaya muku yadda ya kamata a yi. Amma a musulunci abin da muka karanta a cikin wannan ayo shi ne wala taqtulu auladakum khashiyata imlaq, wala taqtulu auladakum min imlaq, wannan shi muka karanta. Wanda ba mu karanta ba karka tambaye mu, wallahi ta'ala alam. Lokaci yayi, saboda haka dama sai za tambaya kwaya ɗaya ta, insha Allah za mu hada ta da wanda za su zo a gobe in Allah ya kai mu a fasara a bisu insha Allah ta'ala gurgurdan abin da ya sawaka. kasancewar insha Allah ta'ala zamu ci gaba da karatu muna cikin ayata 158 suratul an'am ita muka fara kuma ita zamu ci gaba insha Allah ta'ala insha Allah zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu آية 158 سورة الأنعام كما يريد أن يبين نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل إنا منتظرون
الله سبحانه وتعالى إذ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أي باكوما سكي جلابا ما سوان تن أيكين ودن دا سكي يزدفون عن آياتنا إنا ودن دا سكي ألمتاني دقا فهنتر آيوين القرآن كوكوما سكي كركتر لكنسو daga ayoyin alqur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko an kira su zuwa ga aqida ingantacciya wacce babu shirka babu tsafi babu tamfe in an kira su ga wannan suna bijirewa to ba komai suke jira ba duk hole wanda kuka ga suna yi ko jin dadin da a ganin su cewa jin dadi ne a rayuwar duniya ba abun da ya saura suke jira illa an ta'tiyahumul malaikatu mun yi bayani a jiya zuwan malaiku karo na farko shine lokacin daukar rai ko kuma zuwan malaiku karo na biyu shine lokacin da za a sauko za a tada mutane tsayuwa gaban Allah tashin alkiyama domin hisabi shine aw ya'tiya rabbuka shine zuwan Allah subhanahu wataala da zai rana tashin alkiyama shi ma mun yi bayani akan sa jiya Allah subhanahu wataala zai zo zuwa irin wanda ta dace da shi kaifiyan zuwan babu wanda ya santa sai shi subhanahu wataala tambayan yaya kaifiyan yake ma bid'a ce sannan imani da cewa lalle zai zo saboda alqur'ani ya tabbatar wajibi ne sannan imani da shi wajibi ne tambaya ga kai bid'a ne sannan abuna su'alu anhu bid'a imanu bihi wajib alkayf majhul kayfiya majhul ne ba a san yaya kayfiyan yake ba sai shi subhanahu wataala sai dai zai zo zuwa irin wanda yake yaliku bi jalali ko kuma aw ya'tiya ba'du ayati rabbik ba kuma shi jira ba sai kawai zuwan wasu sashin ayoyin Allah wannan sune muka ce alamatu sa'a al-kubra alamomin tashin alkiyama guda goma wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cikin hadisai ingantattu kamar yadda abuna Usayd al-Ghifari radiyallahu ta'ala ne yake cewa mun kasance muna zaune muna ambaton tashin alkiyama sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yace me nake kuke zance suka ce ya rasulullah muna zance ne muna tunawa juna maganar tashin alkiyama Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku saurara in gaya muku tashin alkiyama ba za ta faru ba sai kun ga ayoyi guda goma abubuwa guda goma za su zo kafin tashin alkiyama wadannan abubuwa guda goma in suka bayyana to la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira duran da bata yi imani ba tana bisa kafirci har wa'innan abubuwan suka fara bayyana to ko ta yi imani Allah ba zai karba ba haka nan wanda duk yake nan a matsayin sa na musulmi amma bai aikin alkhairi ba har sai da wa'innan abubuwa suka fara bayyana to ko yayi aikin alkhairi Allah baya karba alamomin tashin alkiyama as-sugura sun bayyana kusan duk rayuwar mu a yau ba abin da ba ma gani na alamomin tashin alkiyama as-sugura hatta waɗannan magana da muke yi yanzu an jima kadan kaji an yada su a duniya yana daga cikin alamomin tashin alkiyama as-sugura hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahliha annahum qadirun 'alayha ataha amruna laylan aw naharan faj'alnaha hasidan ka'an lam tazna bil ardh hatta hanta dinnan yanzu kai magana da wanda ya tafi umrajiya yana cikin madina yana baka labari yana cikin makka yana baka labari, wani dan wanka yana karatu a kasar Turai yanzu nan sai ya kira ka yaushe a mun kusan shan ruwa saura ka dan, duk wannan yana daga cikin alamomin tashin alkiyama as-sugra, wanda komin su sun bayyana zukhrufatul masafid, duk suna daga cikin alamomin tashin alkiyama as-sugra. La taqumu sa'a hatta yatabaha an-nas bil masajid, tashin alkiyama ba zai faru ba sai mutane sun yi alfari da masallatansu da kawata su, yana daga cikin alamomin tashin alkiyama as-sugra. Kuma daga cikin manyan alamomin tashin alkiyama da mutum malamai suna iya kirga su a cikin alaman tashin alkiyama guda goma da za su faru, shine na ƙarshe a alamomin tashin alkiyama as-sugra, wasu suna ganin ta as-sugra ne, wasu suna ganin ta al-kubra, shine hadamul ka'aba, rushe ka'aba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa za a rusa ɗakin ka'aba, amma yace ba za a samu dama akan tashin, ba za a samu dama akan ɗakin ka'aba ba, hatta yastahilluhu ahluhu, har sai ma'abutan ɗakin ka'aba din sun miƙa shi. Malamai suka ce su waye ma'abuta ɗakin ka'aba wanda za su miƙa shi? Su ne musulmai. Musulmai za su miƙa ɗakin ka'aba da kansu, su sarayar, su bada shi. Saboda me? Za su zubda mutuncin su, su zama ba su da kima, su rage mutuncin su kasa, har sai ya zamanto a ga daman ɗakin ka'aba, a ga cewa za a iya rusa ba abin da zai faru. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace in wannan ya faru halaka ta auku ga daular Larabawa, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, halaka ta faru ga daular Larabawa. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala shi ya rawaito wannan hadisi ne wanda malamai suka tabbatar da ingancin sa. Ma'anan hadisin muke bayyanawa, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace laka anni anzuru ila zuwaiqatayn, kai ka ce gani nan yanzu din nan yanda nake zaune da ku, ina hango zuwaiqatayn, rajulun ya'ti min al-habasha, wani mutum ne wanda zai zo daga kasar Habasha, aswabil lawn, launin sa baki ne, amma zai zo kafafuwan sa gwane ne in yana tafiya, sannan za ku lura da cewa abuna dinduniyansa suna da fadi, yace ina ganin tafiyar sa yanzu haka, zai zo zai dushi ɗakin ka'aba da wasu runduna da zai taho da tare da su, ya hadimuha, zai rusa ɗakin ka'aba, ko ya fatsauha a wata riwaya zai rusa ɗakin ka'aba, hajaran hajaran, dutse dutse, haka zai rinka rusa ta. A wannan lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace daga zaran haka ta faru, ba zai faru ba hakan din sai lokacin da za a wayi gari babu mai cewa Allah Allah a doron ƙasa. Idan aka wayi gari babu mai cewa Allah Allah, masu sharhin hadisin kamar Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala ya ce lokacin babu musulmi a doron ƙasa. Wasu malamai suka ce a'a, musulmai ba sa kula da musulunci a doron ƙasa, ma'ana kawai sunan ne na musulunci amma karantarwar musuluncin baya jikinsu. To da aka rusa ɗakin ka'aba, sai jerin alamomin tashin alkiyama guda goma da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Wasu riwayoyin sun nuna guda takwas, wasu riwayoyin sun nuna guda shida. Shin za ka ga riwaya ta kamar ta Huzaifa radiyallahu ta'ala yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya same mu sai yake ce mana badiru bil amali sittan, ku yi gaggawan yin aikin alkhairi kafin abu guda shida, ku riga wa inna abubuwa guda shidan da abubuwan da aikin alkhairi. Cikin abubuwan da ya kirga guda shida shine wannan mai littafin Asharatus Sa'a, wannan littafi din Sheikh Yusuf Wabil ya rubuta shi, ya rubuta shi ne a matsayin risala wanda ya ta lokacin da ya yi magister, amma malamai da suke jirasa suka karanta littafin suka tabbatar cewa ya tantance a wallafa shi ya zama littafi. To shine aka wallafa shi, ya ambaci Asharatus Sa'a as-Sugra da hadisin Hudzaifa radiyallahu ta'ala anhu sahibi sirri rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wanda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana huduba tun bayan sallan asuba ya hau minbari, yana huduba har lokacin sallan azhar ta yi, muna zaune don lokacin da aka idan da sallah yace kowa abunan kowa daga cikinku ya lazumci gurin zamansa da kowa ya zauna a inda yake, kar kowa ya motsa, ya hau minbari yana huduba, ba maganan karyawa, ba maganan tafiya gona, ba maganan tafiya kasuwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana huduba har azhar ta yi, aka nuna masa alaman cewa lokacin sallah ta yi, sai ya sauko yace a tsaye da sallah. Aka tsaye da sallah, aka yi sallan azhar, aka yi sallan azhar sai sake komawa minbari, yace kowa ya lazumci inda yake zaune, kar kowa ya tashi daga inda yake. Suka ci gaba da zama yana huduba har lokacin sallar la'asar ta yi, aka nuna masa alamar lokacin sallar la'asar ta yi, ya sauko aka yi sallar la'asar, yace kowa ya tsaya a inda yake, ya koma minbari, kowa ya zauna a inda yake, ya ci gaba da yin huduba yana huduba har rana ta fadi, aka nuna masa rana ta fadi, ya sauko aka yi sallar magriba, nan ne bai koma minbari ba. Hudzaifa radiyallahu ta'ala anhu yace ya gaya mana duk abin da zai faru daga wannan ranar ila kiyami sa'a. Wani mu ya haddace abin da ya haddace, muka manta abin da muka manta. To shine a ciki Sheikh Yusuf Wabin sai yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam a riwayoyin hadisin da ya ambata wannan ayan da take cewa aw ya'ti ba'du ayati rabbika, shine alamomin tashin alkiyama al-kubra ake magana. To amma jeranta su wanne ne zai fara, sannan sai wanne, sannan sai wanne, akwai sabani cikin riwayoyin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu. Wani gurin za ka ga cewa ya fara da kiran hayaki, za ku ga hayaki, sannan za ku ga dabba za ta fito. Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da wannan cikin alqur'ani, ya tabbatar da maganar fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin. Sannan wa idha waqa'a al-awlu qawlu alayhim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Duka wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar to annabi sallallahu alaihi wasallam sai fara da su. A wani riwayar hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam sai fara da turu'i shamsi min maghribiha, sannan ruju' nuzul Isa alayhi salam. A wani hadisi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da abunan khurujud dajjal. To sai suka ce wannan ya nuna ba a san wanne ne zai fara, sannan sai wanne, sannan sai wanne ba. Amma akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na ƙarshen su abin da zai faru shine annar, wuta wadda za ta fito daga ƙasar Yemen, za ta fito daga ƙasar Yemen, za ta rinka tara mutane tana kora su. Wutan za ta rinka kora mutane duk inda mutane suke, za su rinka guduwa domin ga wuta nan tana balbali tana biyowa. Tana daga cikin alamomin tashin alkiyama al-kubra, wanda ita ce ta ƙarshe, daga ita kawai sai busa ƙaho. Kun san kuma tun farko mun karanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana lokacin da sahabbai suka ga yana yawan ibada, yana yawan kula da alkhairi, ya nisanci duniya, ya nisanci haramun, ya nisanci duk abin da ba daidai ba. Suka ce ya rasulullah, yaya za mu yi in kai kawai gari haka? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yaya ba zan wayi gari haka ba, bayan Allah ya halitti ƙaho, ya halitti mala'ika Israfil ya ba shi ƙahon, shi ko mala'ika Israfil ya tsora ƙahon a bakinsa, na ga jijiyan wuyansa sun kumbura, goshinsa ya tattare, ya bunƙasa bakinsa, sai ya kawai ya hura, kuma ya zura wa al'arshin Allah ido, yana jira Allah ya ba shi umarni ne kawai ya busa. Ita ce yaushe zan jira duniya ta shagaltar da ni bayan na san da wannan? To shine shi Sheikh Yusuf Wabin rai hafizahullahu ta'ala sai jera alamatu sa'a al-kubra, shi a bisa qiyasinsa yace akwai sabani, wanne ne zai faru, wanne ne zai faru, amma sai jera su kamar haka. A cikin wannan littafin in ka duba za ka ga ya jera su, amma nan sai muka kwabo su kawai a takarda yadda ya jera su din. Bayan mun yi magana na ƙarshe kharabul ka'aba, amma sai shi a jerinsa shine al-mahdi, akwai muhammadul mahdi wanda yana daga cikin alamomin tashin alkiyama al-kubra. Muhammadul mahdi hadisai sun tabbatar da cewa lalle zai zo, kuma shi muhammadul mahdi sunansa irin sunan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, sunansa muhammad, sunan babansa abdullah, muhammad ibnu abdullah, kuma shi zuriyan fatima bintu rasulillahi ne sallallahu alaihi wasallam, domin asalin zuriyarsa ta fito ne daga al-hasan ibnu ali ibnu abi talib radiyallahu ta'ala anhu sibti rasulillah sallallahu alaihi wasallam, jika manzon Allah tsira da insha Allah tabbata gare shi. To shi wannan muhammad al-mahdi zai zo zai cika kasa da adalci. Idan ya zo shi akwai riwayoyi mawdu'ai wanda aka jingina wajen maganar fitowar muhammad al-mahdi. Akwai ar-rafida sun kirkiri hadisai suka jingina da maganarsa wanda ba su inganta ba, har ma suke can suke jiransa, suke ziyartar kasar iraki su jira shi. Kamar misali karbala suna magana a kabarin ali ibn abi talib, suna zuwa su ziyarci karbala ko kabarin al-hasan ko husain a karbala. Sannan amma suna cewa muhammad al-mahdi yana cikin sirdab, suna jiran zuwansa. Shi za ana cewa mahdi al-muntazar, za ga wasu suna sawa ƴaƴansu suna abuna muhammad al-muntazar ko a yanzu in suna bin aqidar rafida, za ga suna ambaton ƴaƴansu muhammad al-muntazar. Amma lalle tabbas muhammad al-mahdi zai fito, domin hadisai ingantattu sun tabbatar. Wanda yayi jayayya a cikin hadisan, kamar misali akoda ibn khaldun ya yi magana akan rashin ingancin haka, amma malamai suka ce a shi ba malami ne sananne a ɓangaren ilimin jarhu wa ta'dil ba, kuma bai gane ma ka'idar malaman jarhu wa ta'dil wanda suke cewa al-jarhu muqaddamun ala ta'dil ba a kowane rawi. To saboda haka suka yi masa raddi akan wannan, duk da cewa shi ma da kansa sai ya ce babu abin da ya inganta sai hadisi sai kaɗan sun inganta, to sai malamai suka ce koda hadisi ɗaya ne ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan kowace mas'ala, to wannan hadisin ya zama hujja. In dai ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, baka Muhammadu Mahdi zai zo, amma ba irin sifanta shi kuma da Rafidawa suka yi ko kuma Yahudawa suka yi ba. Hadisai sun inganta, zai zo ya cika ƙasa da adalci, kuma Allah zai sa ƙasa ta yi albarka a zamaninsa. Za a samu amfanin gona mai yawa, dabbobi za su yawaita, mutane ma za su yawaita, mutane za su yi yawa, amma kuma za a bi Allah, za a bi shiriyar Allah. Sannan zai zo yana umartan mutane da adalci, kuma zai tsaye da adalci a bayan ƙasa. Annabi Isa alaihi salam zai sauko tun Muhammadu Mahdi yana nan, zai yi sallah a bayansa. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa kaifa takunun, ko kuma kauka maqala sallallahu alaihi wasallam idza nazala Isa ibn Maryam fiikum wa imamukum minkum. Imamukum minkum shine Muhammadu Mahdi, zai rayu a doren ƙasa shekara 7, a wasu riwaya shekara 8. Isa dan Maryam zai sauko, alaihi wa ala nabiyyina afdalu salati wa atammu taslim, zai sauko shi kuma kamar da shi ma daga cikin alamomin tashin alkiyama al-kubra, shi ma zamu zo kansa insha Allahu ta'ala. Wannan muna bi ne kamar yadda shi Sheikh Wabil ya jera a cikin littafinsa, da ya jera wannan abun nan alamomin tashin alkiyama manya-manya da za su je. Shi Muhammadu Mahdi idan ya zo yayi umarni da adalci, ya kuma cika ƙasa da adalci, Allah subhanahu wa ta'ala ya zubo da ni'ima a ƙasa, to Allah subhanahu wa ta'ala zai karbi rayuwarsa. Idan Allah ya karbi rayuwarsa, to za a samu shakiyoyi kuma a bayan ƙasa. Dama zai zo ne bayan ƙasa ta cika da zalunci, ko Muhammadu Mahdi zai fito ne daga ƙasar, wato daga gabashin duniya, ƙasashen gabashin duniya, zai fito ta yankin wajejen Siriya, Iraki da ƙasashen Larabawa, kamar yadda shi ma Dajjal ta nan gurin zai fito, kamar yadda Isa ɗan Maryam shi kuma ta jikin Siriya ma zai fito. A ƙasar Siriya ta waje zai fito. A lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake raye, ya bayyana cewa akwai wani hasumiyar masallaci, farar hasumiya, yace a nan lokacin an tsaya da sallah an yi iqama, Annabi Isa alaihi salam zai sauko. Wannan in mun zo ƙarin bayani yana nan, in mun zo magana akan nuzul Isa alaihi salam, maganar Mahdi muke yanzu cewa zai zo zai fito ta gabashin duniya. Idan ya fito ta gabashin duniya, ya yada adalci a bayan ƙasa, ya yada addinin musulunci a bayan ƙasa, da yawa mutane za su yi imani, mutane za su yi imani da yawa, za a ji daɗi rayuwa wancan lokacin. Kai za ka nemi ka ba mutum kuɗi ma ba bukata. Wani yanzu zai zuciya tsara ta motsa ya ce ko zai fatan Allah ya kai shi wancan lokacin, wanda dai Allah ya ɗauke mu da imani yawa, don wancan lokacin akwai hatsari. Yau karka ji labarin ana raba kuɗi ba za ka karɓa ba, wanda yanzu dai kana ɗan bin kuɗin yana kwacewa, ka bi dai na halal. Saboda wancan lokacin akwai hatsari, ba karamin mai imani bane yake tsira. Allah ya sa mu dace. Don haka Muhammadu Mahdi zai zo, wannan a takaice yana daga cikin alamomin tashin alkiyama al-kubra. Na biyu, in ya zo ya tafi, Allah yana ɗaukar ransa, sai kuma zalimai su sake ci gaba da zalunci. Za a samu yankin Larabawa, za a kashe mutane, za a rinka kisan kai, za a yi kisan kai na fitar hankali. Idan aka yi kisan kai kamar yadda aka yi kisan kai, kamar da malamai Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya yi maganar cewa za a rushe Kaaba din nan, zuwai kataini zai zo daga Habasha ya rushe Kaaba. An samu lokacin da aka zo da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musulmai su za su miƙa Kaaba har a samu dama a kansa. An samu lokacin da ana cikin dawafi a ɗakin Kaaba, abuna ƙaramitsawa suka zo a lokacin bayan daular Umayya, suka zo suka rinka kashe mutane tun a cikin ɗakin Kaaba, suka zubar da jini a cikin abunan ƙwaryar Makka, suka rinka zubar da jini, suka samu saitsara a kan Kaaba har sai suka cire abunan Hajarul Aswad suka tafi da shi yankinsu. Ya yi shekaru kusan 22 sannan aka sake dawowa da shi, dukansu suna da'awar musulunci ne. To wannan shi ne karo na farko da aka zubar da jini a gindin Kaaba, zubar da jini da tada hankali. Aka zubar da jini a cikin garin Makka, zubar da jini da tada hankali. Karo na ƙarshe da zai zo shi ne wanda zai faru lokacin zuciwai katai, wanda zai zo shi kanta ya rusa Kaaba ma. Malamai suka ce a sharhin hadisin, wasu malamai sun ce lokacin da yake rusa Kaaba ya katsawa hajaran-hajaran, sai ya zo duk da ƙarshenta zai kare ta, sai Allah ya ɗaga ta. Ana kallon Kaaba, Allah zai dauki ta sama, tana tafiya sama ana kallo, daga lokacin Allah zai yi fishi. An rushe Kaaba, Kaaba ta tafi, to shikenan kuma babu sauran wanda Allah zai karbi aikinsa. to sai zuwan Muhammadu Mahdi sannan sai Al-Masihu Dajjal. In Muhammadu Mahdi ya rasu to Masihu Dajjal shi kuma zai zo. Shi kuma Dajjal a azamu musiba kenan. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a azamu musiba manzu khalaqa Allahu Adama ila qiyami sa'a, babu wani musiba da take musibar Dajjal. Domin musibar Dajjal Annabi sallallahu alaihi wasallam yace lamarinsa ya wuce duk inda kake tsammani. Yace ma min nabiyin illa hazzara qaumahu an masihid dajjal, babu wani annabi tun daga annabi Adam, annabi Nuhu alayhi salam, babu wani annabi saboda tsabar abin da suka gani na musibar dajjal sun san cewa sai a ƙarshen zamani zai fito, amma saboda tsabar tsoron yanayin babu wani annabi daga cikin annabawan Allah face ya yi wa mutanensa gargadi akan musibar dajjal. Annabi sallallahu alaihi wasallam ran da yake yi wa sahabbai wa'azi akan dajjal karo na farko suka ce saboda yadda suka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rube fiskansa ta canja, idanuwansa sun yi ja, dama al'adansa in yana magana yakan hada zufa, amma suka ce a wannan ranan jikinsa yana rawa, zufa yana fita, sai da suka yi tsammani ko dajjal din ya zo yana bayan gonakan Madina ne. So dai da yake rafanar da su akan su. Abin da ya sa shi dajjal in ya zo mai tsira da imani sai wanda dama can asalin mai imani ne, amma irin imani mu ba ruban nan ta ba kidi ta ba karatu, wallahi duk gaba ɗaya tafiya ba a yi. Allah ya kiyaye mu. Dajjal zai zo, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai zagaye duniya cikin kwana 40, kwanan farko tsawonsa kaman shekara, kwana na biyu tsawonsa kaman wata, kwana na uku tsawonsa kaman sati guda, kwana sauran 37 din dukansu kaman kwanakinku da kuka saba na al'ada. Zai zagaye duniya, zai shiga kowane birni, zai kira mutane zuwa ga su bauta masa su bi shi, amma waɗanda kawai za su gane ba za su bi shi ba su ne mu'minai masu imani na gaskiya. Domin ala wajihi an rubuta kafara kafun fa'un ra'un, ko kuma an rubuta annahu kafirun kafun da alifun da fa'un da ra'un, kafirun cewa shi kafiri ne. Duk mu'mini zai iya karanta wannan in ya ganshi duk abin da yake ya san cewa kafiri ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace hatsarin dajjal in ya kewaye kowane gari zai tsaya a tsakiyar garin sai ya yi magana, duk mutanen garin za a fitowa taro. Idan aka fito ana so a ga dajjal, in aka zo zai ce mutane su bi shi, in suka ƙi mafi musulman abu Annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a tara arzikin garin gaba ɗaya a hannun dajjal, za a yi yunwa, matsananciyar yunwa, babu wanda zai ci abinci sai ya bi umarnin dajjal, domin zai zo da biredi ma aka ce a bayansa, wato ko a ce biredi ko a ce masa, yadda da ake fassara khubz, wato ko biredi ko masa ko mu ce gurasa, to zai zo ga gurasa a bayansa, ga mutane suna cike da yunwa, bada'in yunwa ya matsa su. Dajjal zai ce ba zan ba wa kowa abinci ba, ko ba inda zaka samu abinci, ko da a gondon nan, ko da a Bauchi ne, ko da a ina ne, duk birane sai ya zagaya biranen duniya gaba daya. Zai tsaya zai ce wanda ya bi shi zai ba shi abinci ya ci. Yanzu kana tsakiyar duniya inda imani ya kai imani ba, a ce ga mai biredi nan a hannunsa, in ka masa biyayya zai baka, sannan zai zo da taskan kuɗin garin gaba daya yana hannunsa, ba mai kokobo a aljihunsa. Allah zai talautar da mutane don mai jarrabi mutane. Shi yasa musibar dajjal ta wuce duk inda mutum yake tsammani. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace munzu khalaqa Allahu Adama ila qiyami sa'a, babu wata musiba da take musibar dajjal. Zai rike kuɗin gari gaba daya, duk yan kasuwanni babu komai a shagonsu, babu mai kobo, babu mai fifi, babu mai abinci a gidansa, sai dajjal ya zo ya tsaya ya ce a bi shi. Kaga anan mai tsira sai wanda Allah ya tsira. To da yace a bi shi nan aka ki, sai ya sake tamke tattalin arzikin gari har sai an waye gari, mutane suna cewa kai ba fa mu fita fa sai mu bi shi. Kai sai ya ce musu kai ku gane cewa matsayina, fa ya'muru samaa fa tumtir, sai ya ce sama ta yi ruwa sai ta sake ruwa. Kaga anan in ba mai imani wanda ya san alkurani Allah ya taimake shi ba, zai ce kawai dajjal Allah ne. فيأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت, سي عمر في قتاه سي تفيد تسيري سي تفيد تسيري كاي سي تي موسو كاي غا الجنه تان سي اغا مي امومين الجنه غا الجنه نا يتي wannan aljanna ta wane in kun bi ni zan sa ku a cikin ta. Kai sai sai a fito da wuta, sai ga wuta nan tana balbali, sai sai wanda duk ya saba masa a sashi a wuta. Saboda tsabar kwadayin aljannan sai mutane sai kai ba mu ki kawa kai a bi shi. Mafi yawan wanda za su bi shi su ne mata, mafi yawan wanda za su bi dajjal su ne mata. a ranan annin abin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce wallahi manzo Allah ya ce mana idan mutun ya wayi gari dajjal ya zo yana nan to sai ya daure mahaifiyarsa a cike yadda kake daure tinkiya a cike haka mutun zai daure mahaifiyarsa a cike a cikin gida saboda in ya sake ta fita za ta bi dajjal a guje mai imani shine zai kama issa ta cikin sa ya daure ta a cike a gida ya kama mahaifiyarsa da ta haife shi ya daure ta a cike a gida ya kama yassa uwa daya uba daya ko uba daya ko uwa daya ya daure ta a cike saboda mai akwai hatsari in ta fita za ta bi shi wannan mai imani kenan yanda zai iya kare mutanen gidansa ba yanzu ana tasowa makaranta don su imani ba su je ku dawo ana yi musu wa'azi ana kai wa'azi gida ga wa'azi a TV ga wa'azi a tsorana idan dajjal ya fito mata za su yi gudu suna bin su masu imani su ne za su tsare su a gida ta hanyar daure su marasa imani kuma da mazan da matan ake guduwa ana bin su zai shiga kowane birni a duniya banda Makka da Madina annabi sallallahu alaihi wasallam yace Makka da Madina ne kawai dajjal ba zai iya shiga ba zai zo zai shiga Makka zai samu mala'ika ta kowane dungun Makka yana rike da takobi ya ware ya zare shi saltan dajjal sai ya koma in ya je Madina ma haka sai ya tsaya a bayan garin Madina فترتجه مدينة ثم مدينة تجرجزة فيخرج منافقوها منافقا مدينة بسنس 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 تعمل دجال أبا ينقلي أواد الأقيق ذو تأيا أقول واني قولي قبان جامعة إسلامية جامعة المسلمين في مدينة أقول واني قولي تقبر دي تكافو متين شغا وانن قولي يي يمّا وجن هرمين دك قبان قولي يي قبر تكين هرمين تو ذو تأيا تيمّا دوه مكت منافقا تكين مدينة راس جسو سامنش أوان نمبولين الله كي أيوم دجال إذن يي أمرني سمت زبو دلوا يي أمرني كاسة تفيد دلوا zai rayar da matacce zai ce waye 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 wanda baban sa ya rasu sai mutane su ce gamunan su dadda gamu sai baban sa ya rasu sai ina ce muku ku bi ni ku yi imani da ni kun ki to bari in gaya muku baban ku waye sunan baban ka sai ce wane ne baban sa sai wane tashi wallahi sai ga baban mutum ya tashi daga kabari wance tashi sai ga mahaifiyar mutum ta tashi daga kabari yace na ce muku ni ne Allah har yanzu ba za ku yi imani da ni ba ga wuta ga aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam yace aljannan dajjal ita ce wutan Allah subhanahu wataala jahannama kenan wutan dajjal ita ce aljanna waye zai yadda ya shiga wuta da tana yana ganin ta sai wanda Allah ya tsire shi saboda haka musibar dajjal zai faru yana daga cikin alamomin tashin alkiyama al-kubra shi yasa Allah subhanahu wataala yace yawma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amalan min qabl aw kasabat fi imaniha khaira malamin suka ce mafi hatsarin shine a ranar mutum ba zai ta zai aikin alkhairi ba a karba shi yasa in ba mai imani bane tun asali dama mai imani bane ba zai iya tsira daga harkan dajjal ba duk wani mai ruwan imani in dajjal zai zai ce eh kawai yayi imani akan biredi mutum zai yi imani ba akan naira muke suke gaskiya ba a yau akan naira muke suke gaskiya a ce ga kudi nan haramun ne amma sai mu je mu kutsa mu ce za mu karba ga kudi nan shubuha ne sai mu ce a babu damuwa ga kaza nan wannan haƙƙin wani ne ka ba wasu wani haƙƙin su ne mutum ya danne akan wannan muka zauna muka rayu muke jin daɗin rayuwa muke ganin cewa haka za mu yi yaushe kake tsammani in wannan rayuwar tamu dajjal ya zo ba za mu bi shi ba lokacin da muke wawa akan kuɗin da ba mu san asalinsa ba muke wawa akan kuɗin da ba na halal ba muke danne dukiyar talakawa wanda suke na ƙasa da mu muke danne abin da ba namu ba kowa ya zama sai ya samu kuɗi kawai ko ta halin gaga kana tsammanin in dajjal zai ba za mu yi imani da shi ba Allah kiyaye to shi yasa yawma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amalan min qabl aw kasabat fi imaniha khaira wannan shine almasihu dajjal bayan ya gama bala'in sa bayan muhammadu mahdi ya wuce dajjal zai zo bayan ya gama bala'in sa kasa ta kai inda ta kai dajjal zai tara wasu mutane wanda za su goya masa baya sai sai kawai a yaki duniya a kafa daula tasa a kafa daula tasa ta bautar dajjal annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba da bayani wannan abin zai faru ne ta gabashin duniya ta yankin kasashen larabawa ta gabashin duniya kanan abin zai faru a nan ne za a yi kisan da ba a taba yin irinsa ba doron kasa kuma ba za a sake yin irinsa ba doron kasa kisan da ba taba yin irinsa ba zai faro daga daular larabawa kai wani sai wallahi ina jin labari ko in na kalli wata tasha na kan razana in na ga abin da ake a kasar larabawa wallahi na kan razana sai in ji ce kai karfa abin ne ko ya zo ne ko ya fara zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana wannan maganar da muke faɗa ba abin dariya bane wallahi abin tsoro ne da tashin hankali ka duba da wannan larabawan da ake a yanzu ka duba yanda ake zubar da jini a kasashen larabawa wallahi wani guri da na taba gani aka zubo da mutane malam ga sunan zarata aka rinka yanka su aka rinka yanka su kai mutane da aka rinka yankawa ana kacewa gireda tana bi tana wasu sun kwanta wasu suna gudu ana kore su gireda tana takawa ina ga yafi mutum dubu da wani abu a kiyasin rubutu kan na labarai ya ce mutane 5000 ne da wani abu amma ni dai abin da nake gani iya abin da nake ganin ido na hanga na san yafi 5000 da wani abu ko wanda duka daular Laraba dukan su kuma masu ikirarin musulunci ne wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a zubar da jini zubar da jinin da ba a taba yin irinsa a bayan kasa ba kuma sannan daga wannan zubar da jinin ba za a sake yin irinsa ba sai tashin alkiyama domin dama alamomi ne tashin alkiyama al-kubra muke bayyanawa wanda wannan ayat ta bayyana malamai in garuba al-hafiz ibnu kasir rahimahullahu ta'ala a tafsirin sa ya bayyana da yawa daga cikin wannan bangarori din amma bai bayyana su guda goma gaba daya ba amma ya bayyana wasu daga cikin su amma duka sai muka hado su muka ce bari mu bayani tunda mun samu malamai sun rubuta wallahu ta'ala alam saboda haka dajjal in ya gama wannan musiba yasa aka so na zubar da jini a wancan lokaci sai nuzul Isa alaihi salam wanda insha Allah ta'ala gobe akan su zamu ci gaba shine wanda zai kashe dajjal sannan sai a samu sauki a duniya sannan tashin alkiyama kuma ta faru bayan annabi Isa an dauke shi ma annabi Isa shekara 7 zai yi a duniya duk da cewa akwai riwaya ingantacciya ko da ke wannan sai mun zo gurin magana annabi Isa din alaihi salam insha Allah ta'ala zamu ci gaba da bayani akan wannan in Allah ya sa muna raye gobe wallahu ta'ala alam har yanzu dai muna kan wannan aya din yau mai yati bazu ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha zamu kawo inna ayati rabbika din insha Allah ta'ala kamar yadda malamai suka bayyana su muna tare da babban malamin mu a Sheikh Ahmad Adam wanda su suka tarbiyantar da mu a garin nan ina tasowa da keke daga Fantami in zo gurin sa daukan karatu a gurin sa muka dauka karatu dukkan harkoki na su abunan tallafa mana wajen haddan alqur'ani shine wanda ya karfafa kirkiro maganar musabaka a garin Gombe gaskiya yawa lokacin shine wanda yayi wannan abun din lokacin yana karatu a Libya muna yara kanana muka abunan da mu da su Musa Ali da Usman Ali su ga sunan duk muka shiga abunan ulumul Qur'an din nan shine wanda asali gaskiya ya kafa mu a kansa akwai wasu abunan da ya rinka karantar da mu karfe 7 da rabi zaka je ajin in ka wuce 7 da rabi to shi ma kafin 7 da rabi din yake tahowa lokacin mashi yake da shi Kawasaki yake tawowa da shi wani ce yake ga yake a gona yake karantar da mu daga Fantami muke tasowa kafin 7 da rabi ka tabbatar ka zo haka muke suka wannan ajin yake karantar da mu abubuwa Allah subhanahu wataala ya kaddara sun fara ganin cewa mu ma mun dan fara dan zama wurin Fatiha da muna dan fassarawa mana to saboda haka Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi irin su suna nan da yawa a garin nan shi yasa ni duk lokacin da zan yi magana nan ce izala ta rubu biyu to ni a guri na uwa ce da uba na rasa yadda zan yi wallahi ta'ala wannan gurin magana akan wannan ba saboda haka zan bari malamin ya ci gaba da magana in ka je ta tamba dun malamai na ne in ka je ta tamba dun malamai na ne saboda haka uwa da uba suna dan dauri kici tsakanin su kai kamar kai ku ba kana ta addu'a Allah ya daidai ta wallahi ta'ala malam zai dan mana nasiha insha Allah ta'ala wanda zamu fa'idantu da su bi iznillahi ta'ala a matsayin sa na uba gare mu sannan kuma malamin mu sannan su suka tarbiyantar da mu
bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in qala ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam al-bakhil من ذكرت عنده ولم يصلي علي صلى الله عليه وسلم من ايو الله مدوكاكين سلكي غوديا مهلكين كوا da komai da cikin ikon sa da kaddarawar sa ya hada mu a wannan masallaci mai albarka kuma lokacin da ake karanta mana littafin Allah rahama take sauka mala'iku suke kewaye mu Allah yake ambatar mu daga cikin waɗanda suke tare da shi muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da yayi mana wannan baiwa to Dr. Tahir Allah ya ƙara albarka na ita buri duk abin da kai buri in Allah bai yarda ba zai yi ba shekara 21 da suka wuce ban taba tafsiri a garin Gombe ba sai bana kullum ana tura ni wasu garuruwa, wasu jihohi a arewacin Najeriya, jihar da ban je ba sai ka tsaya ka yi bincike tukunna. Saboda mukan bi ƙa'ida ta umarni na jagororinmu, yanda kake son alheri a garinku to ka so alheri a garin wasu ma haka. La yu'minu ahadukum, hadis satin ko? Yawa, duk 'yan makaranta sun haddace. Saboda haka mukan yi iya kokari mu ga abin da Allah ya sanar da mu, komai kankantarsa mu sanar da wasu. To wannan shine dalilin da gaskiya lokacin da nake dawowa sai ya zamanto duk yawanci masu tafsiri sun gama sun rufe, sai dai gani a radio ko a television. To amma bana kaddarar Allah ta sanya ina tafsiri a gida, kuma umarni ne nan ma an zaɓi kamar wasu malamai guda hudu ko biyar waɗanda an bar su a jihohinsu, Gombe tana ciki. To shi ne nace da yardar Allah zan yi amfani da wannan dama wuraren tafsirai da ba na samu in ziyarta, da yardar Allah zan yi amfani da wannan dama in ziyarci ƴan uwa. Wannan shine daga cikin dalilai da suka sa na ziyarci wannan masallaci na jami'a. Dr. Tahir yayi bayani, Allah ya ƙara imani, Allah ya ƙara taimako, ya ƙara gudunmawa. Yayi tayabo da zuga a ciki, da sun kace man abu ma fadanci da mai. To abinda ka faɗa wanda yake daidai, Allah ya baka lada. Da yake kullum nu adam khata'un wa khairul khata'in tawwabun, idan akwai inda kai kuskure Allah ya yafe maka. Gaskiya doctor kana cikin waɗanda muke alfahari da jin daɗi, alfahari irin na Hausawa, in kun gane ba alfahari na shari'a ba, alfahari yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa Qarun la tafrah inna Allah la yuhibbul farihin. To bai rusa ba, jin daɗi da abinda kake yi na karantar da jama'a. Duk yadda ka samu tarbiyya mai kyau ta farko tun kana ƙarami, ka zama ɗalibi mai ɗabi'a irin ku tsakani da Allah ko a wancan lokacin, ina ba ku kulawa ta musamman. Wannan gaskiyar magana tsakani na da Allah. Kai kana ciki, Malam Yusuf ɗin gashi yana ciki, sai Musa Ali, irin su Gambo Idris yana Kano shi ma yana fafatawa da sunan Allah. Wallahi tun lokacin ina ba ku kulawa ta musamman, saboda iya fahimta ta, dama kuma zahiri muke hukunci baɗini sai Allah. A iya fahimta ta abinda kuke yi kuna yi tsakani da Allah ne. To abin da muke zato Allah ya tabbatar mana, kuma muna maka addu'a Allah ya ƙara maka ɗaukaka, Allah ya ƙara maka ilimi mai amfani, Allah ya ƙara maka basirar yin jawabi mutane su fahimta. Gaskiya na ji daɗin halartar wannan wuri, kun sani dai ban taɓa zuwa ba saboda dalilin da na faɗa muku a baya, amma na yi sha'awa matasa ga su nan masu jajayen sawu, in ji malam, yaro komai bakinsa in aka haife shi yau san sa ne. To ga kullum wasu ma don tsabar ƙuruciya ko hula ba su fara sawa ba. Haka ne ko ba haka bane? To gaskiya malam jiya yace ba yayi ku ba. To ina muku addu'a wallahi tsakani da Allah, Allah ya albarkaci rayuwarku kullum. Idan aka samu wuri irin wannan, aka samu mai koyarwa, aka samu masu koya, to mu taka da ƙarfi da sunan Allah, ƙasar nan za ta gyaru insha Allah. Na bakin ciki da wanda za su ce kai anya kuwa malam, wani in ga abu mamaki abin damuwa sai ce malam anya kuwa, ku da kuke cewa ƙasar nan za ta gyaru, anya kuwa za ta gyaru, za ta gyaru da yardar Allah. Idan ka ga ɓangaren masu ɓarnar sai ka tsorata, idan ka zo ɓangaren masu gyaran da masu son a gyara da matasa da za su taso nan gaba, sai ka taka da ƙarfi ka ce da yardar Allah ƙasar nan za ta gyaru. Muna addu'a Allah ya sa ƙasar nan ta gyaru da taimakonku. Ku ne jagorori zuwa gaba da yardar Allah. Idan jagora ya san addini da yardar Allah, ba zai yadda a cuci addinin ba. To lallai ku dage da zuwa wurin wannan koyarwa da kuma tambayoyi da kuke yi, za ji daɗin amsar da doctor yake bayarwa. Idan ya ga tambaya ƙarama sai ce kuna ɓata lokaci, ku je ku fara littafi a gida, domin a nan abin da ake yi shi ne bari a tattaro ilimin mai zurfin sai a jefa. Saura ku je ku yi tafsiri a makaranti a gida, ba za ka ce abin da kake koya a nan ya ishe ka rayuwar addini ba, sai ka haɗa. Saboda haka ku ci gaba da tambayoyi masu ma'ana, domin su tambayoyi a wurin koyarwa mukammilat ne, mukammilat. Sau da yawa ko da darasi ne malami ya yi ko lakta mutum ya yi, to tambayoyin da za su biyo baya su ne alama ta cewa lallai waɗannan ɗalibai ina ga sun fahimci darasin, domin za su ƙara fidda wani abu da bai fita fili ba malamin ya ƙara bayani a kai. Shi ya sa malaman koyarwa suke cewa idan ka yi darasi sai ka ji shuru, ba wanda ya yi magana, ɗayan biyu ne to, ko dai ba wanda ya gane ko ɗaya, shi za su kai shuru, ba su ma tuzanta inda za su yi tambayar ba, ko kuma duk sun gane. Amma idan aka samu waɗanda ba su gane ba za su yi tambaya. To ina addu'a dai gare ku, Allah ya albarkaci rayuwarmu gaba ɗaya wannan wata na Ramadan, mu yi amfani da wannan dama ta ibada da muke ta musamman, wanda muna da bukatu a wannan ƙasa, a wannan duniya, muna da bukatu a wannan jiha. Babbar bukatar musulmi shiga aljanna, Allah shigar da mu aljanna da rahamarsa. Bukatar mu ta rayuwar duniya mu zauna lafiya, domin ba zauna lafiya ba ko karatu da mu za a yi ba. To muna roƙon a ci gaba da addu'o'i na zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan jiha da ƙasa da duniyar musulunci gaba ɗaya. Karka ce kai tunda ba a Najeriya bane suna ta kashe junansu ina ruwana, a'a, ai hadisatin da muka faɗa ai yana nan hannun sarki. Idan mummunan abu yake faruwa a can ka yi bakin ciki kamar cewa a garinku yake faruwa, in kyakkyawa ne ka ji daɗi kamar a garinku yake faruwa. Wannan ita ce ukhuwa islamiyya. Saboda haka mu ci gaba da halartar wannan darasi ko majalisi don koyon abubuwa waɗanda malam yake karantar da mu. A ƙarshe ana sai ya yi bayani yace izalat an ce a ta ka biyu a ta yi in ma uku ne in ma goma ne in ma kaza yace shi dai yana nan uwa ce da uba haka ne to mun san akwai uwa akwai uba sai ka ce akwai uwa akwai uba da kuma yaya wane ne me wale fi karfin iko da uwa da uba
uba
ne
to
ni uba ne a gunsa
Allahu akbar
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم saboda haka da uwa da uba mu ne ubannin to Allah ya kara albarka shi yasa muke ziyartar ƴaƴan mu kullum muke musu addu'a ta alheri saboda haka muna addu'a Allah ya kara alheri Allah ya kara albarka Allah ya kara musulunci daukaka tarbiyyar da kuke yi wa ƴaƴan mu a makaranta ba ma gushewa muna muku addu'a wallahi ta musamman a bayan gidanku saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaiwa bayan Allah addu'a bayan gidansa Allah zai sanya mala'ika ya ce walaka misluha kai ma an baka irin wannan to muna muku addu'a tarbiyyar da kuke wa yara a wannan makaranta abin yana da kyau kwarai da gaske muna yabawa kuma muna fata Allah ya yawaita irinku ko kuma dalibai da ake muku tarbiya don Allah ku ci gaba da tsayawa ku koya kai ku sauri matsalar matasan mu sauri sai yanzu sai ya zama kaza kai hakuri mana ai zakaran da Allah ya nufa da tara ana muzuru ana shaho sai yayi saboda haka da Allah kai toron agwagwa ne ma ba zakara ba ne saboda haka za ka yi amma ka yi a hankali ka yi a hankali ka yi a hankali duk inda Allah ya nufa za ka je Allah zai kai ka kar ku yi garaje wasu garajen da suke yi idan ka ruga a guje a wurin da ake so a yi tafiya sai ka faɗi idan ka faɗi sai ka ji ciwo shi ya sa a da muna matasa idan muka ji Sheikh Abubakar Gumi ya yi fatawa ko ya faɗi wasu abubuwa sai mai ta zarginsa a ka fita cikin nan fa shi bai san kaza 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 wallahi da shekarun suka fara dan samu a gaba ana karatun kace a shi abin da kafa sai yake zuwa to shi ma Dr. Tahir ina ga shekarun su fara tawa shi ma abu ya fara towa saboda haka abi a hankali ku kuma ku bi a hankali ku koya idan kuka koya to shi kenan wata rana ku ne za ku lulluke wuraren ku ne masu wa'azin ku ne masu tafsirin ku ne lecturorin ku ne komai mu ka sai ba da shawara ko ba gaba wa man nu'ammirhu nuna kisu fil khalq aw nankusu fil khalq wanda duk muka tsawaita masa rayuwa to za mu sunkuyar masa halitta akasi za a samu da rarrafe kake yi kafin ka fara tafiya sai ka koma rarrafe wanda duk ka ga bai koma rarrafe ba bai dade ba eh ka kasa ne a hanya amma in dai ka je inda za ka yi rarrafe sai ka yi haka ne ko ba haka bane to ai hankali har Allah ya kai mu wurin Allah ya muku albarka da yake in aka ce za a biya ta abun fada sai ai sai ai sai har lokacin shi kuma yayi ko bai kamata ba saboda haka doctor ne muku addu'a da kai da abokan aikin ka ana ramma da yake dan baki Malam Yusuf Umar da suke fama da sauran yan committee masallaci ina yi muku addu'a Allah ya muku albarka Allah ya muku albarka Allah ya albarkaci rayuwarku abinda muke fada Allah ya bamu ikon aiki da shi abinda bamu sani ba Allah ya sanar da mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa assalamu alaykum wa rahmatullah. To muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan ga babanmu kuma babban malaminmu Sheikh Hamza Adam Abdul Hamid shugaban majalisar malamai na kungiyar Izala na jihar Gombe da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi ikon ziyartar mu a wannan waje mai albarka. Kamar da aka san tare da shi akwai state director na agaji Alhaji Magaji Bala da kuma Alhaji Sa'idu Mai Kusa Jarman Fantami da kuma Malam Abubakar Yaro da kuma sauran yan agaji da suke tare da shi. Muna fata Allah subhanahu wataala ya musu kyakkyawar sakayya. Duk abin da za a faɗa kan malam gaskiya kawai dai za a faɗa ne, kamar da yanda malam ya faɗa, sai dai mu ta masa addu'a Allah subhanahu wataala ya saka masa da alheri. Mu dai tun muna ƙanana ba dai su da fitaya da suke yayin mu sama da shekara 20 da wani abu, duk karatu da ɗan abin da muke ji kusan a wajen su malam muke ji. Muna fata Allah subhanahu wataala ya saka masa da alheri. To akwai kuma wanda suka rubuto neman addu'o'i da wanda suke fama da jarrabawa suke neman a sanya su addu'a Allah ba su sa'a, da wanda yace yana da damuwoyi da masu rashin lafiya, da kuma wanda yace iyalinsa tana fama da ciwo na aljanu, da kuma masu hawan jini, da wani mai jarrabawa din, da wanda yace a sanya iyayensa addu'a Allah ya shirye su suna kan bata, da kuma wanda yace wani dan uwa ya bashi gida kyauta ya zauna, to ayi masa addu'a shi ma Allah subhanahu wataala ya bashi gidan aljanna kuma ya kiyaye wannan gida da ya bashi. Da wanda yace ko tace yarta tana fama da matsalar zubewar ciki, da ta samu ciki sai ya zube, ayi mata addu'a Allah subhanahu wataala ya bata da mai ko kuma ga haihuwa mai albarka. Da wanda yace yana da wata manufa ta alheri Allah ya bashi ikon cikawa. Da masu neman ilimi, da wanda yace iya da ya kusan mai shekaru kusan 10 amma kuma bata kushe ba tana tsarin kwace, a sanya ta addu'a Allah ya bata lafiya. To da dai dukkanin mu kowa da bukatar sa alheri, da fatan za su yi addu'a Allah ya amsa mana akan wakalla.
Alhamdulillah, wadannan bayin Allah da suke neman a taya su da addu'a, lafazin ya rika zama haka, a taya mu da addu'a, ma'ana kai ma kana yi amma sauran jama'a su ma su taru a taya ka, sai ka ga daidar Allah bukata ta biya. Wadannan bayin Allah da suke neman bukatu na alkhairi Allah ya biya mana bukatunmu gaba daya. Marasa lafiya Allah ya ba su lafiya, waɗanda suke da lafiya Allah ya ƙara musu lafiya, waɗanda suke da matsaloli Allah ya yaye musu, waɗanda suke da wasu bukatu na nesa ko na kusa da suke neman Allah ya biya musu waɗannan bukatu na alkhairi Allah ya biya musu bukatunsu, waɗanda ba su da lafiya Allah ya ƙara musu lafiya. Waɗannan bayin Allah da suka roki cewa akwai waɗanda suka yi aikin alkhairi kamar wanda ya ba da gida, Allah ya saka masa da alkhairi, Allah ya yawaita irinsu. Waɗanda take kuma tana da shekaru amma kuma tana da larura ta fitsari, Allah ya bata lafiya, Allah ya sauke mata duk bukatunmu na alkhairi, Allah ya bamu dukkan abubuwan da muke tsoro, Allah ya tsare mu, Allah ya bamu aminci da salama a wannan ƙasa, Allah ya bamu aminci da salama a duniyar musulunci. Ya Allah, muna roƙonka dukkan bukatunmu da muka roƙa da waɗanda bamu roƙa ba saboda gazawa irin tamu, ya Allah ka san waɗannan bukatu, Allah ka biya mana bukatunmu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.